إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة.
جماعة سورة رم السلام عليكم ورحمة الله. Barkanmu da saduwa da ku a wannan shiri na tarihin Annabi Zababbe sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda kamar yadda aka saba shiri ne da ya kunshi bayar da tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kamar da yanda yazo a cikin littafin Ar-Rahiq Al-Makhtum wanda Sheikh Amin Ibrahim Daurawa ke karanta mana. Akramakallah, farko a madadin masu sauraro muna farawa da yi maka sallama. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
كفينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العدات.
كمار يدى مصصورة روزات ايتنا واه اشرم مدى يقباتا كنجي اندى مكا كوانا اوانا نشري واتو ديدي لوكا چند ميوانا لتابي كيبام الابارن يندى لو اوامها يبمان زان الله صلى الله عليه وسلم واتو ابو طالب ya tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sha'ani na kasuwanci. Wani malami na Yahudawa ya bayar da shawara cewa lalle a dawo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gida, domin kada ƴan uwansa Yahudawa da suka san labarin manzon Allah da siffofinsa da komai nasa su cutar da shi. Ana muka tsaya ga malam zai ci gaba.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما سوراران مو أشكين وانن شرينا تاريخين أنب زاببي إن دا مكي كرنتو لتافن الرحيق المختوم إن دا مكس ايا أو مغانا مبهيرا الراهب وان دا يباوا أم منزا الله صلى الله عليه وسلم أبو طالب شاورا نيا كوما دا منزا الله صلى الله عليه وسلم جدا سبو دياغ ألاما أنب تا دا منزنشي تاردشي da kuma tsoron cewa kada Yahudawa su kulla masa makirci ko Rumawa ganin cewa ga alama annabta tare da shi su kan masa tun kafin lokacin da Allah subhanahu wataala ya kaddara na bayyanar da annabta sai yayi. To anan muka tsaya za mu tashi Harbul Fijar, wato yaki da aka yi wanda Laraba suka samu suna Harbul Fijar, wato yakin fajirci. Me yasa suka kira wannan yaki fajirci? Bi kasril fa'i fijar. Wato malamai sun yi magana cewa irin wannan yaki din ya faru sau hudu. Na farko dalilin yin sa wani dan rigima ce ta barke tsakanin Larabawa, kuma akai sulhu ba tare da tayi nisa ba, amma an yi ta ne a cikin wata mai alfarma, da haka suke kiransa Harbul Fijar. Na biyu, wani ne yake bin wani bashi, shi dan yana kabilan Qais da yana kabilan Kinana. To saboda wannan ne yaki ya barke tsakanin su a cikin wata mai alfarma, daga baya akai sulhu, daka aka kira wannan yaki fijar. Ko kuma dalilin yin sa shine wani takama ce da nuna isa da gasa ta faru tsakanin dan kabilan Kinana a cikin kasuwar Soko Okaz, yewa wani nuna masa alfahari abin ya nemi ya koma rigima, sannan kuma akai sulhu. Ko kuma na uku, wani matashi ne ya tarwata kyakkyawar yarinya daga kabilan Qais, ya so ya mata wani rashin mutunci, shine yaki ya so ya barke aka kwantar da wutar da aka lafar da ita. Shine abin da malam ya kawo a cikin wannan littafi na dalilin yin wannan yaki. Wa fi sanatil 20 min umrihi sallallahu alaihi wa sallam wa qa'ad fi suqi Ukaz harbun baina quraishin wa ma'ahum Kinana wa baina Qais Ailan tu'rafu bi harbil fijar. A shekara 20 daga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wani abu ya faru a cikin kasuwar Ukaz. Yaki ne ya barke tsakanin Quraishawa tare da su akwai goyen bayan kabila Kinana da kuma Qais Ailan, wanda ita ma kabila ce babba a cikin manyan kabilu, wanda wannan yaki ana sanin sa da yakin fajirci. Wa sababuha anna ahada bani Kinana wasmuhu Barrard, wato dalilin yakin shine akwai wani mutum a cikin kabilan Banu Kinana wanda sunansa Barrard, igitala thalasat rijal min Qais Ailan, yayi kwantan bauna ya kashe wasu mutane guda uku yan kabila Qais Aylan. Wa wasala al-khabaru ila Ukaz fasara tarfani, shine labari yaje lokacin ana cikin cin kasuwar Ukaz, wanda kasuwa ce da ake haduwa ai kasuwanci kuma ai waƙoƙi ai shaye-shaye ai alfahari, kowa ya zuga kansa ya koda kansa ya yi maganganun da zai nuna kabilarsa ta fi kowace kabila, ko ya kare ta, ko ya yada ta, ko ya ɗaukaka matsayin ta da abin da ya kama da haka. Da labari yaje cewa wancan ta'addanci ya faru ga wanda yayi kuma ga waɗanda yawa, nan da nan kowa sai ya ce a bashi makami, sai yaki ya so ya barke a tsakanin su. Wa kana qa'idu quraishin wa kinana kulluha Harb bin Umayya, wanda ya jagoranci Quraishawa da Kinana a wajen wannan yaki shine Harb bin Umayya, shine jagoran wannan wato yaki, wanda Harb dinne kuma shi haifa Abu Sufyan, wanda sune ake cewa Banu Umayya. Wali makanatihi fihim sinnan wa sharafan, saboda matsayin da yake da shi a cikin Quraishawa yafi kowa shekaru, sannan kuma gashi madaukakin gida. Wa kana dhafar fi awwalin nahari li Qais ala Kinana, a farkon kari nasara ta tabbata a farkon rana da aka fara wannan yaki, Qais ne suka ci nasara akan Kinana. Hatta iza kana fi wastin nahari kadat ad-da'iratu taduru ala Qais, sai da aka zo tsakiyar rana aka samu cijewa da dagewa daga bangaren su Quraishawa, shine abin ya juya kan su Qais Aylan, aka so ai nasara da su a share su gaba daya. Suma tada'a ba'd Quraishin ila sulhi ala an yuhsau qatal al-fariqain, sai kuma akai kira zuwa ga wani shashin Quraishawa, suka yi kira a zo ai sulhu, cewa a daina yakin haka da Allah, a daina zubar da jinin juna, a daina irin wannan tabargaza da kashe-kashe marasa amfani, a zo ai sulhu mana. Ala an yuhsau qatal fariqain, cewa a zo a kirga adadin waɗanda aka kashe na bangarorin guda biyu. Faman wajada qatlahu akthar akaza diyata zaid, wanda ya samu na bangaren sa da aka kashe ne suka fi yawa, to sai ya karbi diya ta abin da ya hau kai. Wato bayan an yi kashe-kashen, an yi firgiman, an yi darun, an yi tashin hankalin, an zubar da jinin, sai masu hankali daga ciki suka ce a tsagaita wuta haka, a daidaita, a zo ai sulhu, kowa ya kirga adadin wanda aka kashe masa, wanda ya samu kari akan adadin sa yafi yawa, to abin da ya hau kai din sai ya lissafa, sai a biya shi diyar su, shikenan wuta ta mutu. Wato idan nan an kashe musu 10, nan an kashe musu 15, to masu 15 dinan sai a ba su diyar mutum 5, a 10 an yi daidai kenan. Idan nan an kashe musu 50, nan an kashe musu 51, to waɗannan masu 51 sai a ba su diyar mutum 1, kenan an riga an daidaita, an yi daidai, cewa kowa an kashe masa 50-50 kenan, su kuma wannan ɗayan da ya karu sai a biya diyar sa, to irin yadda suka tsara yin sulhun kenan. Fasqalahu ala dhalika, suka yi sulhu akan cewa kowa ya yadda a tsagaita wuta, sannan ayi wannan sulhu. Wa wada'ul harba, suka sassauta yaki, aka sauke maganar yaki, aka sauke tuta, aka yi siranda, aka janye wannan yaki. Wa hadamu ma kana bainahum min al'adawati wa shar, suka rushe duk abin da ke tsakanin su na gaba da sharri, aka koma kamar uwa ɗaya uba ɗaya, tare da cewa dama mun gaya muku cewa zamanin jahiliya dalilin yaki bai da yawa, amma kuma sai ai shekarar shekaru ana yakin, dan dalili kadan sai ya jawo fitina, ya jawo rigima, ya jawo tashin hankali, ya jawo kashe-kashe, ya jawo zubar da jini, kuma zubar da jini daga bakowa kuma yazo yana nadama, saboda zamani ne na jahiliya, alfahari da takama da jiji da kai da fankama da hura hanci da ɗaukaka kabilanci yafi komai daraja a gurin su. Wa summiyat bi harb al-fijar, an kirawo wannan yaki da suna yakin fajirci, lintihaki hurmati shahar al-haramu fiha, saboda an keta alfarma wata mai alfarma a cikin wannan yaki da aka yi. Wa qad hadara hazihi al-harba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, cikin waɗanda suka halarci wajen wannan yaki akwai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wa kana yambulu ala umumatihi, ya kasance yana feke kibau ko yana shirye kibau ga ammominsa da su ma suka halarci wannan yaki. Shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai shiga wannan yaki ba, tunda an san annabawa su in ba yakin da zai daukaka addinin Allah ba baka ganin sa a gurin to amma tunda ammomin sa sun je gaba daya ba yadda zai yi shi yasa ya bi su kuma lokacin an ce shekarar sa 20 ko kasa da haka ayu jahizu lahum nabla lirami yana tsara musu ko yana shirya musu ko yana daidaita musu kibau domin samun dama su harbi da su wani gurin ma aka ce yana tare musu kibau din idan an harbo sai ya sa abinda zai tare musu tunda shi bai shiga ciki ya kashe kowa ba saboda haka shi yasa yake taimaka musu wajen an harbo ya tare wani abu da kibiyar ko kuma ya shirya musu kibiyar su su yaki to wannan shine abinda ya faru dan gane ga wannan yaki da ya faru da dalilan faruwar sa da kuma yadda aka kawo karshen sa ta hanyar yin sulhu da biyan diya ga waɗanda adadin waɗanda aka kashe musu suka karu akan na ɗaya bangaren
walam taqtiq anil ahwa'i yawman wa ruhul quds minka ala silati bu'itha ila al malabir wa nu'ama wa rahma ya nabiy al marhamati
hilful fudul daga nan sai aka yarjejeniya kuma ana kiran wannan yarjejeniya hilful fudul wa la athari hazihi al harbi bayan kare wannan yaki waka a hilful fuduli akai wani yarjejeniya ta tsagaita wuta da kuma yin wata maslaha wacce ake kiranta hilful fuduli fi zilqa'adati fi shahr haram an yi wannan ne a cikin watan zilqa'ada wanda wata ne mai alfarma tada'at ilaihi qaba'ilu min quraish kabilu da yawa daga cikin quraishawa suka ce zubar da jini da fada da rigima da tashin hankali da masifu wannan ba zai haifar da alheri a cikin al'umma ba ya kamata a zo a kafa wani committee mai karfi wanda zai dinga taimakawa wanda aka zalunta daga cikin wannan akwai Banu Hashim akwai Banu Muttalib akwai Asad bin Abdul Uzza akwai Zuhratu bin Kilab akwai Taimu bin Murra wannan su ne bangarori guda biyar da suka hado akan rubuta wannan yarjejeniya da kuma halartarta fajtama'u fi dar Abdullah bin Judan at-Taimi sai aka duba waye da Tijo wanda za a je gidansa ya zama majalisar koli da za a zauna a rubuta wannan yarjejeniya da kafa wannan committee na hana zalunci da kuma taimaka al'umman da aka zalunta sai aka tafi gidan Abdullah bin Judan at-Taimi lisannihi wa sharafihi na farko da Tijo ne yana da shekaru sannan babban mutum ne da kowa yake ganin kimarsa fata'aqadu wa ta'ahadu ala alla yajidu bi makkata mazluman min ahliha wa ghayrihim min sa'irin nasi illa qamu ma'ahu suka kulla yarjejeniya suka kulla alkawari bisa cewa ba za su samu wani mutum a Makka ba ko dai asalin sa mutumin Makka ne ko kuma zuwa ya zauna a Makka ko kasuwanci ya kawo shi ko aikin haji ko wani abu yasa ya zo Makka wani dan Makkan ko bako ya zalunce shi face sai an yi ca kan wanda ya zalunce shi na har sai an ga an karbo masa haƙƙin sa kun ga wata kungiya fa da aka kafa zamanin jahiliya ina ma zamu kafa irin waɗannan kungiyoyin yanzu ta yadda zamu hana mu dinga zaluntar kanmu ko a dinga zaluntar mu a ce duk wanda aka zalunta za a taru a taimaka masa sai an karbo masa haƙƙin sa da muna haka da mun ragewa kanmu matsaloli da dama wa kanu ala man zalamahu hatta turadda alaihi mazlamatuhu za su kasance sun yi dafifi sun yi cincurundo sun hadu sun hada karfi da karfe akan duk wanda ya zalunci wani har sai an karbo mu wancan haƙƙin sa an maido masa da abin sa wa shahida hazal hilfa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya halicci wannan yarjejeniya da wannan kulla alƙawari da aka yi wa qala ba'da an akramahu Allah bir risalati bayan Allah ya karrama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya girmama shi da bashi annabta sai da ma yace laqad shahidtu fi dari Abdullah bin Judan hilfan ma uhibbu an li bihi humran na'ami walau ud'a bihi fil islami la ajabtu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada mai da mala ibnu sham ya ruwaito yace hakika na halarci wata rajejeniya da aka kulla a gidan Abdullah bin Judan yace bana so a ce an bani jajayen raquma musanya akan wannan guri da naje wato nafi fifita zuwa na wannan taro fiye da abani a cika min duniyar nan da jajayen raquma yace da za a kira ni a musulunci irin wannan wato yarjejeniyar a ce mun in zo a zauna za a yarjejeniya ta hana zalunci yace da sai na amsa wannan kira kenan duk wata majalisa da za a kafa duk wani taro da za a yi makasudin taron shine hana zubar da jini da hana cin mutuncin jama'a da zagin su da kashe su da ji musu rauni da fatattakar su da wulakanta su a ce ga wani taro za a kafa wani kwamiti wanda zai dinga bibiyar wa mutane haƙƙin su kuma na gaskiya to wannan ya kamata a ce mutun ya shiga
karimun kasahabi ila ahallat shuja'un hadda arkan albughati balighun 'allama ad-dunya biwahin wa lam yaqra bilawhin aw dawati
wa hadha al-hilfu ruhuhu tunafi al-hamiyyah al-jahiliya mala yace wannan yarjejeniya ruhinta yana kore wato takama da ake irin ta kabilanci na zamanin jahiliya allati kanat al-asabiyatu tuthiruha wanda kabilanci yake motso da irin wannan bala'i mutun ya fifita dan uwansa koda shine bai da gaskiya a cuci mai gaskiya bambancin su kawai wai wannan dan kabilarsa ne wannan ba kabilarsa bane wa yuqalu fi sababi hadha al-hilf malamai sun yi bayani cewa dalilin da yasa aka yi wannan yarjejeniya anna rajulan min zubayd qadima makkah bi bida'atin wani mutum ne daga zubayd ya gabato makka da wata hajarsa ya fito da wata wato kadararsa yazo ya sayar da ita a makka washtaraha minhu ala asib bin wa'il sahmi sai wani mutum shahararren azzalimi mai suna asib bin wa'il sahmi ya siyi wannan kadara wa habasa anhu haqqahu kuma ya tsare ma haƙƙin sa yake ya biya shi yayyayyai a biya shi aka ki fastada'a alaihi al-ahlafa abdaddari wa makhzuman wa jumahan wa sahaman wa adiyan falam yaktarisu lahu ya kirawo masa ƴan wancan wato jama'a waɗanda suke wato akwai abdaddari akwai banu makhzum akwai jumahin duk ya kirawo su zo su taimaka masa akan a karɓo masa haƙƙin sa amma sai suka ki kulawa da shi suka yi watsi da shi saboda ai nasu ne yayin zaluncin suna ga ba dole ne kuma a taru a kwato haƙi a ba bako ba fa'ala jabal abi qubaisin sai mutumin ya hawo kan dutsen abi qubais wanada bi ash'arin ya dinga wato kwarara wasu waƙoƙi yasufu fihi zalamatahu rafi'an sautahu yana siffanta yadda aka zalunce shi kuma yana yin waƙar da ƙarfi yana tir da mutanen makka waɗanda suka ki kwato masa haƙƙin sa kuma tir da su su yi kusanci da ɗakin Allah amma su bari ana cutar jama'a fama shafi zalika Zubair bin Abdul Muttalib da Zubair dan Abdul Muttalib ya ji haka sai ya tafi wa kala yace mali haza matruk ya kamata a bar wannan haƙƙin ba hatajtama allazina mada zikruhum fi hilful fudul to shine akai wannan taro aka tara waccan jama'a da akai bayani cewa a zo ayi wannan yarjejeniya ta hana zalunci fa aqadu alhilfa suka kulla wannan yarjejeniya thumma qamu ila al-asib bin wa'il fantaza'u minhu haqq az-zubaydi shine suka yi ca kan asi dan wa'il akai mataran dangi akai masa cincirundo yaga idan kowa cewa didda kai namu ne dan gida ne kai kabilan mu ne kai amma kai macuci ne azzalimi sai ka biya wancan bako da ya shigo garin nan zai kasuwanci kace masa haƙƙin sa Allahu akbar ina ma za a ce zamu iya aikata wannan rayuwar yanzu a ce duk mutumin da ya shigo mana garin Kano ko ya shigo Najeriya da nufin zai kasuwanci aka samu wani dan gida ya cuce shi a maida masa haƙƙin sa da yanzu gari ya cika da arziki amma sai kaga mutane sun zo daga ƙasar China ko daga India ko daga wasu ƙasashe ko daga makotan mu ko daga wasu jihohi su zo su kasuwanci da wani dan jiha ko dan ƙasa ko dan guri amma sai zalunce su sai kaga cewa kadan ne ake iya taruwa domin a maida masa da haƙƙin sa ko wanda suke kokari wasu kungiyoyin ƴan kasuwa suna irin wannan cewa duk wanda aka zalunta za su tsaya tare da shi sai sun maimar da haƙƙin sa to ina ma za a karfafa wannan abin yayi karfi ya shiga ko ina duk wanda aka zalunta a taru gaba daya a yi taron dangi a ga cewa sai an kwato masa haƙƙin sa daga wanda ya zalunce shi to da za a yi wannan da an samu alheri mai yawa kuma da Allah ya shiga cikin lamarin mu da yawa ya ba mu gudunmuwa da taimako
فلالت منه أفئدة القساة رسول الله قد أسبلت دمعي ونزل قلب من لجد البغاة
حياة الكدهي رايوا تنيمن أبن كي ولم يكن له صلى الله عليه وسلم عمل معين في أول شبابه مالن يتي واتو منزن الله صلى الله عليه وسلم a farkon kuruciyarsa babu wani aiki na musamman da za a ce gashi wanda yake yi illa anna ruwayat tawalat annahu kana yar'a ganaman sai dai ruwayoyi sun zo a jere wanda suke tabbatar da cewa sana'ar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara shine kiwon timaki ra'aha fi bani sa'din wanda ya fara yin kiwo din a cikin kabila banu sa'din wanda dama rayuwa ce ta Quraishawa suna kiwo suna kuma yin kasuwanci daka annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sana'ar kiwo wa fi makkata li ahliha ala qararit haka nan yayi irin wannan sana'a ta kiwo ga mutanen makka bisa wasu yan dirhamai da suke biyan sa wanda yake samu yake cin abinci da su wa yabdu annahu taqala ila amali tijara hina shabba kuma yana bayyana a gare mu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kama sana'ar kasuwanci lokacin da ya zama saurayi cikakke faqad warada annahu kana yattajiru ma'as-sa'ib bin abis-sa'ib al-makhzumi har ma yazo cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana sana'a kasuwanci tare da wani abokin kasuwancin sa mai suna sa'ib bin abis-sa'ib al-makhzumi fakana khaira sharikin lahu shi wannan abokin kasuwanci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine mafi alherin aboki da aka yi tarayya da shi wajen neman kuɗi mutum ne mai amana mai gaskiya mai barkwanci wanda ya san haƙƙin abokin kasuwancin sa wa kana la yudari wa la yumari wato ba shi da dabaru na cutar da wani ko ba shi da musu a cikin harkar kasuwanci wa ja'ahu yawmal fatahi farahaba bihi a lokacin fatahu makka sai ga wannan aboki na kasuwancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo manzon Allah yayi lale da marhaban da shi wa qala marhaban bi akhi wa shariki manzon Allah ce ma dalla da lale marhaban da dan uwana kuma abokin kasuwanci na wanda muka taso muna yin sana'a tare da shi muna cikin sunan Abi Dawud da Ibn Majah da musnad na Imam Ahmad
هوان السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة
وفي الخامسة والعشرين من سنه لوكتشند النبي صلى الله عليه وسلم يكيش كرا عشرين دبير دقرا يوسا خرج تاجرا إلى الشام في مال خديجة رضي الله عنها سي النبي صلى الله عليه وسلم يفتا زواك أسر شام domin yin kasuwanci da dukiyar nana Khadija Allah ya yarda da ita qala ibn ishaqa kana khadijatu bint khuwailid imra'atan tajiratan zata sharafin wa mali malam ibn ishaqa yace nana Khadija yar khuwailid mace ce yar kasuwa sannan kuma ma'abociyar mutunci da dukiya wato attajira ce mai mutunci ce mai daraja ce mai kima ce ko muna iya cewa buloniya ce tasta ajrur rijala fi maliha takan dauke mutane su je su kasuwanci a cikin dukiyarta wato daribuhum iyahu bi shay'in taj'aluhu lahum takan kuma yi musu mudaraba da wannan dukiya cewa ga dukiyata ka je ka siyo kaya ka siyar ribar da ka samu sai mu raba ribar ka dawo min da uwar kudin haka sana'a ta kenan ba da kanta take fita kasuwancin ba amma an ta bincika ta ji ga mai gaskiya ga mai amana sai ta dauki kudin ta bashi wato ga gaskiya ga amana ga kwarewa cikin sana'ar neman kudi to in ta samu irin wannan sai ta danka ma dukiyar ta ce je kai kasuwanci ribar da muka samu sai mu raba wa kanat quraishun qauman tujjaran su ko dama Quraishawa kowa ya sani mutane ne ƙwararru a harkar kasuwanci falamma balagaha ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma balagaha min sidqi hadithihi lokacin da labari ya isha nana Khadija game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yana da gaskiya yana da amana wa azami amanatihi wa karami akhlaqihi ba'athat ilaihi taji cewa gashi da gaskiya a harshe gashi da girman amana gashi da karamcin halaye na kwarai sai ta aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa aradat alaihi an yakhruja fi malillaha ila ash-sham tajiran sai ta bujiro wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya yadda su kulla harkar kasuwanci da shi ta bashi dukiyarta saboda amanarsa da gaskiyarsa ya fita ya je ya kasuwanci da wannan dukiya zuwa kasar Sham ribar da ya samu kuma sai a zo Araba wa tu'tihi afdala ma kana tu'ti ghayrahu min at-tujari kuma tace za ta bashi fiye da abin da take bawa ragowan yan kasuwa na riba ma gulamin laha yuqalu lahu maisara tare da wani yaranta da ake kira maisara fa qabilahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama minha sai manzon Allah ya karbi wannan wato alƙawari ko ya karbi wannan dukiya tana na Khadija wa kharaja fi maliha zalika ya fita da wannan dukiya ta ta zuwa kasar Sham wa kharaja ma'ahu gulamuha maisara hatta qadima Sham ya fita tare da shi akwai yaran nana Khadija har suka je kasar Sham
وفيها الزل وائر اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات
ونن زامو tsaya a gaba sai mu ji me ya faru a kasar Sham sannan me ya biyo bayar wannan amana da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan me ya faru tsakanin su da wannan baiwa Allah mai daraja nana Khadija cikin wannan abu a gurguje zamu koyi abubuwa kalla guda hudu na farko shine mahimmancin haɗin kai domin kauda zalunci da kafa ƙungiyoyin da za su yaki azzalimai domin a tabbatar da adalci da zaman lafiya tsakanin al'umma na biyu shine mahimmancin sana'a da dogaro da kai cewa zaman banza da lalaci da zaman inuwa biyu da shagwaba da sauran halayen da ba na kirki ba ya kamata matasa mu tashi mu raba kanmu da su mu yi sana'a ga shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi sana'a sannan abu na uku shine mahimmancin sufantuwa da sufofi na kwarai ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shahara da amana da gaskiya wanda wannan gaskiyar da amana ta zame masa jari jama'a suke jansa a jiki har ta kai suka hadu da nana Khadija sannan na hudu mahimmancin yin kasuwancin hadin kai wani na juyawa wani na bada kudi indai akwai amana zai sa kai da aka ka bada kudin ka amfana kai ma da aka baka kudin ka amfana sannan kuma zamu ji abin da ya biyo baya nan zamu tsaya a cikin wannan shiri namu abinda muka karanta na rahama da jin kai Allah ya lilbe mu da ita Allah ya kara mana san manzon Allah da biyayya gare shi ya kuma sa mu cikin ceton sa ranar alkiyama
ضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل صقع وهديك مشرق في كل ذات
وصرارو أنا زام داكتا أولا شرينا تاريخ النبزة ببي صلى الله عليه وسلم inda kuka saurare mu tare da Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa cikin fassarar littafin Ar-Rahiq Al-Makhtum da fatan za a kasance tare da mu a shiri na gaba inda insha Allah zamu dora a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan radio da ke kawo muku shirin sai Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasai wanda shi kuma shine yake daukar dawainiyar kawo muku shirin sana'a madadin abokan aikin da suke tallafawa domin samun nasarar gabatar da shirin Habib Ja'far Madobi ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
بليغ علم الدنيا بوحيل ولم يقرأ بلوح أو دوات حكيم جامل يسرى شفيق فلانت منه أفئدة القسات رسول الله قد أسبلت دمعي ونزل قلب من لجد البغاة فهذه أمة الإسلام ضجت وقد تجبى المنى بالنائبات حوال السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة وقد تشفى الجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة المشاة وفيها الزل وائر اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات وقد تصح القلوب إذا استفزت ونفح النار يوقظ من سبات ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات
على أسانا وتستحلون ميل الغانيات وإن مس العدو ومسيس قرح رفعتم بيننا صوت النعات وإن عبست لكم ميزا خنعتم هنا